Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 2 ga watan Agustan shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa hukumar da ke kula da harkokin watsa labarai ta Amurka tare da haɗin gwiwar muryar Amurka sun horar da 'yan jarida a Najeriya hanyoyin ba da rahotanni kan kiwon lafiya. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Babu Yakubu Makeri da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babu Yakubu Makeri. Amurka ta kai wani harin yaki da ta'addanci da ba sabon ba a ƙarshen mako akan wata tungar al-Qaida mai muhimmanci a Afghanistan, a cewar wani babban jami'in Amurka a jiya Litinin. Aikin yayi nasara, kana babu wani farin hula da ya mutu a harin, inji jami'in, amma kuma bai wani ƙarin bayani ba. Majiyoyi sun ce harin ya kashe wani babban shugaban al-Qaida, Ayman Zawahir, wanda ke zama muƙaddashin uban ƙungiyar Osama bin Laden, lokacin da suka shirya kai harin watan Satumban shekarar 2001 akan Amurka daga maƙuyarsu. An samu tabbacin batun ne sama da sa'a guda bayan da mahukuntan Taliban a Kabul suka tabbatar da harin makami mai linzami na ranar Lahadi akan wani gida a babban birnin Afghanistan, aikin wani jirgin Amurka ne mara matuki. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta isa kasar Singapore a jiya Litinin domin fara wata ziyarar aiki ta wuni biyu a wani rangadi zuwa nahiyar Asiya da ake yadawa cewa za ta kammala shi a Taiwan, batun da ya sa fadar White House ta sake jaddadawa Beijing cewa manufofin Amurka ba su canza ba. Kana ta yi kira ga shugabannin China kada su tada hankali da zai yi sanadin tsabon dangantakar manyan kasashen biyu. John Kirby, mai kula da yada labaran hukumar tsaro ta ƙasa, ya faɗa a jiya Litinin cewa fadar White House ba za ta iya tabbatar da ko Pelosi tana niyyar bijirewa China ta yada zango a Taiwan, amma kuma ya nana ta cewa a matsayinta ta shugabar Majalisar Wakilai ita ce ke da ikon yanke hukunci akan tafiye-tafiyenta. Babu wani dalili da zai sa Beijing ta alakanta wannan ziyara da dadaddiyar manufar Amurka zuwa wani tashin hankali, ko kuma ta raba ta yi amfani da ita ta ƙara ƙaimin ayyukan sojinta a kusa ko kuma a cikin zirin na Taiwan, inji shi. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken shi ma ya jaddada kalaman na Kirby, yana mai cewa Beijing tana sane da rawar da Majalisar Dokoki ke takawa a tsarin mulkin Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin, kasar Rasha ta sanar da takunkumai akan wasu 'yan siyasar Birtaniya da dama da suka hada da jama'ai da kuma fitattun mutane bisa zarginsu da taimakawa ɓata sunan kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce za a haramta wa 'yan Birtaniya 39 shiga cikin kasar, adadin da zai karu akan wasu mutane 200 'yan kasar Birtaniya da Moscow ta haramta musu shiga cikinta. Mutanen na baya-baya dai sun hada ne da shugaban jam'iyyar Labour Keir Starmer da tsohon Firaministan kasar David Cameron da Piers Morgan, mai gabatar da shirye-shiryen gidan talabijin. Gwamnatin Birtaniya ta kasance babbar mai mara wa Ukraine baya tun lokacin da Rasha ta kai mata mamaya a ƙarshen watan Fabrairu. Manyan 'yan siyasan Birtaniya da dama ne da aka riga aka haramta musu shiga ƙasar Rasha.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Hukumar da ke kula da harkokin watsa labarai ta Amurka da haɗin gwiwar muryar Amurka sun horar da 'yan jarida a jihar Nasarawa da ke Najeriya hanyoyin ba da rahotanni kan kiwon lafiya ta yadda al'umma za su fahimta ba tare da matsala ba. Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana.
Hukumar da ke kula da harkokin watsa labarai ta Amurka da haɗin gwiwar muryar Amurka ta horar da 'yan jarida hanyoyin ba da rahotanni kan kiwon lafiya ta yadda al'umma za su fahimta ba tare da matsala ba. Taron bitar na kwanaki uku an shirya shi ne musamman don gidajen yaɗa labarai da muryar Amurka ke alaka da su a lafiya fadar jihar Nasarawa. Wakilin hukumar da ke kula da gidajen radio da talabijin na kasar Amurka nan Najeriya, Sani Muhammad, yace ganin yadda cututtuka ke zama kalubale a duniya da ma Najeriya, ya sanya su shirye taron bitar don baiwa 'yan jarida damar fahimta da ƙara ƙwarewa wajen hada rahotanni da suka jibanci kiwon lafiya.
Musamman kaman wannan cuta ta COVID-19 wanda har yanzu dai ana ta fama da su, kuma so da yawa fadaka da jama'a game da abin da ya shafi kiwon lafiya, dole ne ya kasance mutum yana da kyakkyawan masaniya da kuma hanyoyin da za a bada labari saboda kara a tsoratar da mutane ko kuma a karkata hankalinsu, maimakon ya zama taimako yadda za su bi su kare kansu ya zama kuma yadda za su cutar da kansu. Don haka muke so ya kasance an jaridu waɗanda suke wannan aiki mu horar da su ta hanyar da za su bi su inganta wannan aikin da suke yi.
Shi ma coordinator shirye taron bitar Mr. Declan Opaleke ya ce idan har 'yan jarida ba su fahimci yadda za su bada rahoton da ya shafi kiwon lafiya ba, to lalle za a iya samun matsala.
We are training journalists so that they can report health properly in such a way that the people will be able to make right decisions about their health and then government can be put on their toes.
Yace shi ya sanya muke horar da 'yan jarida don su bada rahoto bisa kan tsari ta yadda zai kasance mutane na da zabi kan lafiyarsu, sannan a fargar da gwamnati kan abin da ya kamata ta yi. Wasu da suka halarci taron bitar sun yi tsokaci.
Sunana Gila Imano, na aiki da NBS wato National Broadcasting Service. Abu na fari da na koya dan jarida ya kasance mutum mai gaya gaskiya, mai adalci. Sannan na sake koya kan da zan rubuta report musamman abin da ya kamanci kiwon lafiya.
Sunana Hafsat Zaki, kuma ni reporter ce, presenter ce a Wonderland Television. Kuma wannan training din gaskiya na koyi abubuwa kashi daban-daban wanda zan iya amfani da su su taimaka min wajen inganta aiki na, wajen wato bambance abin da kake ji a matsayinka na dan jarida ko ya shafi addinin ka, zaka raba wannan wato aiki naka na jarida da addinin ka da kuma irin abin da ka gani, wanda kuma ya taimaka min yanda zan faɗi gaskiya ba tare da na tada wata tarzoma ko na haddasa wata masifa ba.
Wasu 'yan jarida kenan da suka samu horo kan gabatar da rahotannin kiwon lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, har yanzu dai kuna tare ne sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Baba Yakub Makeri dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jam'iyya mai mulki a kasar Senegal da jam'iyyun adawa kowanne suna ikirarin samun nasara a jiyar Litinin, yayin da aka fitar da sakamakon wucin gadi na zaben 'yan majalisa a ranar Lahadi. Tsohuwar firaministan kasar Aminata Ture, da ta jagoranci haɗakar jam'iyyu masu mulki, ta sanar a kan talabijin kasar cewa jam'iyyarsu ta lashe mazaɓu 30 a cikin 46. Ko shakka babu, wannan na tabbatar da mu ne ke da gagarumin rinjayi a majalisar dokoki, in ji ta. Ita ma babban jam'iyyar adawa ta faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin cewa ta ba wa jam'iyya mai mulki kashi a mazaɓu da dama. Gwamna Andy Beshear ya faɗa a jiya Litinin cewa ambaliya da aka samu sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya a gabashin jihar Kentucky ta hallaka akalla mutane 35, ciki har da yara 4, yayin da ake kashedi cewa akwai mummunan yanayi da ya tunkaro yankin. Bishar, da ya ce yana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu, ya tabbatar da ƙarin mutuwar mutane 5 a bayanin halin da ake ciki a jiya da rana, bayan wasu 30 da ya tabbatar da su da safiyar jiya Litinin. Hukumomi na ci gaba da aikin ceto mazauna yankin tare da ba dubban mutane abinci da matsugunai da ambaliya raba su da mahallansu. Hukumar hasashen yanayi ta ƙasa ta ce akwai ƙarin yayyafi da ruwan sama mai yawa da za a samu ya zuwa yau Talata. Ruwan saman ka iya kawo cikas ga aikin ceto da kuma tsamo mutane. A ƙarshe, a jiya Litinin, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kashedi a wurin fara wani taron daƙile yaduwar makaman nukuliya, cewa haɗarin yawaitar makaman nukuliya na ƙaruwa yayin da yunkurin hana bazuwarsa yake yin rauni. A yau bil'adama ba sa fahimta kana ba su gane irin haɗari da ke tattare da yaduwar makaman nukuliya, in ji Antonio Guterres, yana faɗa a wurin buɗe taron nan da ke sanya ido a kan yarjejeniyar daƙile yawaitar makaman nukuliya. ya yi kashedi cewa ana kokawa a game da makaman nukuliya kama daga gabas da tsakiya zuwa yankin ruwan Koriya da ma mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine. Ya ce akwai kimanin makaman nukuliya 13 da ke hannun mutane a fadin duniya.
Haka da Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watsa shirye-shirye ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma,
ka sha haƙƙin cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ƴanci, mai wannan hali yau shi ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne, mai yin wannan la'ananne ne.
Masuware assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ɗan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Ikon sunan Najeriya duk sun karga sun kaga lambu mu ta Niger da ka tsaya kudi na. Kawai kana da sai da yawanka kana da komai naka abin da aka ce mu hada mu yi su. Amma zuwa nan kwanne zuwa Sokoto bi tuwa gare mu dole mun ka baki.
Lalle mun tabbatar da ba hujja bace ga ma'aikaci yace saboda ban shiga ba haƙi na dama ce gare ni in amshi cin hanci da rasha.
Banda aka kama da hannu cikin irin wanga to kuka da kanshi.
Yau shirin zai duba hada-hadar mikawa da karɓe-karɓen na goro akan wasu daga cikin iyakokin kasashe da jamhuriyar Niger ta yi makwabtaka da su. Har ma hukumar Halsiya da ke yaƙi da rashawa da cin hanci ke gargaɗi ga masu wannan aƙida a dakace mu.
A Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kuɗi da yawa, rikici duka suke jawowa.
Masu areba abu ne sabo ba cewa aikace-aikacen rashawa da cin hanci na cikin manyan kalubalen da ke tauye haƙƙin 'yan ƙasa kuma yake barazana ga 'yancin su ta kowace fuska. Duk da cewa akwai hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke yaƙi da wannan aƙida, amma wannan matsala na ci gaba da ɗaukar sabon salo a kulli yaumin, musamman a ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya da jamhuriyar Niger. Kan iyakokin waɗannan ƙasashe da takwarorinsu a nahiyar Afirka na ɗaya daga cikin wuraren da wannan matsala ta karɓar rashawa da ba da ita ke wakana, duk wanda cewa haramcin hakan na ƙunshe a cikin dokokin da suka kafa ƙungiyar cinikayya da tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma, wato ECOWAS ko CEDEAO, wadda ta tabbatar da walwalar zirga-zirga tsakanin al'ummomin ƙasashen nahiyar. Dangane da haka ne hukumar Halsiya mai yaƙi da rashawa da cin hanci ta jamhuriyar Niger ta shirya wani taron masu ruwa da tsaki a birnin Kwanni. Madam Maryama Idi ita ce shugabar sashen rigakafin afkuwar laifuka a hukumar ta Halsiya.
To lalle wannan taro abin da ya samu ke yin shi, kowa ya ga dai halin kamar yanzu talaka a doka nan Kwanni ka tashi zaka taya ko Nigeria ko zaka taya Abuja wajen nema. Yayin da jami'an tsaro suke tattare mutane suna amsa kuɗi gare su, kuma alhali CEDEAO ta ce kamar ƙasashen da ke kusan juna na cikin CEDEAO ko na cikin IMOA duk yanzu an zama guda. Kamar in ka tashi daga Niger za ka shiga Nigeria bai kai sai ka biya wani abu in kana da takardunka. To amma abin muka gani da takardunka ma yayin da ake talaka walakanci shi ne muka ga abin bai kamata muke zama muka tara da su jami'an tsaron da su talakawa ko wakilansu da wakilan sarkin Kwanni har da sarkin Hilani da duk dai jama'a wanda suka dace su mayar da na ɗan Isa da na Gaya muka tara su anan. Ake ma mutane jawabi don saboda a waye musu kanu. Kowa ya kokari ya yi takardu in zai balaguro.
To wannan abin matsalar yalla ya binciken da kun kai a nan Niger ne ake yin haka ko kuma kasashen da ke makwabta da Niger kamar irin Najeriya misali din?
Binciken da aka yi an ga abin ya hi kamari ma kasashen waje bisa ga nafisa billahi. To amma sauran kasashe kamar Benin haka su sun dauki mataki abin ya yi dan dama. To matsalar dai har yanzu dai da sauran ta shi yasa aka ce to ya kamata a lokaci zuwa lokaci a rika tunatarsa mutane saboda ya kamata a ce abin ya canza.
To su yalla talakawa wani jawabi ne ko wani gargadi za a yi musu tun da shi cin hanci akwai mai bayarwa akwai mai karba?
To lalle su talaka abin da muke kira gare su na ɗaya dai su yi kokari su yi takardun su tunda in kana da takarda shi mai riga duwa da an kai inda ya kani ka da takarda kuma ka kwatanta mishi da kasan ka'ida bai yarda ya ce ya tambaye ka wani abu kuma can daban. To matsalar da muka gani ma kamar wata rana su talakawan ko suna da takarda su yi son su ba da cin hanci su wuce bisa ga da su tsaya su ga duk takardunsu. To shi ne muke roƙo gare su kowa ya san da kana da takarda muna roƙo abin ya koma baya.
To su jami'an tsaron idan an ba su nisa ba za su ƙin amsa ba wani bayani suka yi muku akan haka?
To su ma dai akwai kukan da suka kawo sun ce ko tahiya suke wata rana kamar akwai Fredo Mission kuɗin da ya kamata a ba su wani na cin abinci wani na aikin ma da za su tasi yace suka ce wannan kuɗin ba a nan gaba su suka ce wata rana kuma su ma wannan yake kawo suna amsa wannan kuɗi. Amma mun kwatanta musu da abin da suke yi ba su kyauta ba su kyauta ma ƙasa ba kyauta ma talaka.
Sai dai Malam Ibrahim Muhammadu da ke zaman shugaban masu motocin sufuri na birnin Kwanni ya fayyace abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya.
Na farko zan mu fara bisa ga hayayya wagga da muke makwabta namu na Nigeria. Yanzu cikin zancen da nake maka an ce sai dai yau da halsiya kun ga yanzu ne muka rayuwa bisa gare su. Dungun sai dai yau an kace wannan dai an kace Abuja ne shi. An kace dungun sai dai yau Abuja ne shi. To sai zaman to mu gare mu nan bai da wani umarni gare mu transporter. Me yasa ce baka bai da umarni? Yanzu mu lambobin Niger a gare mu. Ba mu da izinin daga nan mu yi lodi da su zuwa Sokoto. Iko su hana mana ba. Wuyata ta hana. Domin mi domin ikon sunan Najeriya duk da sun kaga lambu mu ta Niger da ka tsaya kuɗi na kawai an baka ba da kuɗi baka sha masiba ko kuma a ce maka dawo kana da sai da yawanka kana da komai naka abinda an ce mu hada mu yi su amma zuwa nan Kwanni zuwa Sokoto bai zuwa gare mu domin ka baji yanzu ko no zaka ba mu dai da lambu Niger wallahi ba mu ta Sokoto ba don wani abu ko saboda masiba
kuma dole sai an ba da kuɗi
dole na ko ka bace su ko kuma dan bi da mun kaga dai ba da kuɗin na yayi yawa samu ka bari
to yanzu bayan kun bari yalla wani kuka kun ka kai ga mahukunta domin su warware mu
wannan mahukuntan mu bari in faɗa maka wani abu da Alhaji Haruna ikon Najeriya kamar da namu duka dokar kamar ta yaso ba gudana ba yanzu kaga kamar prepi inda duk mun ka samu irin matsala sai mun zaka mun ga prepi sai mun ga komsar mun faɗa musu ga shin matsalolin da muke a kirawo a zamana mu zaman da mun kai su habban kilin habba su kilgwa a ce wannan abin Allah da za an bari banza to nan prepe wancan da ta yayi bakin kokari ne yayi bakin kokari ne abin bai yi ba domin me domin abin da sa ikon Najeriya nan ba dena ba kamar yanzu shi prepe nan kaga kamar a ce gendarmerie douane police shin da izinin shi ga wurin kusa ai cikin garin shi kuma sai yi to na sunan Najeriya sai a ce sai wanda ya zama to kamar babban migration kamar shi zai nuna magana na Sokoto to in ba kamar shi yayi magana ba babu da za'i kamar prepe na illela shi magana a ce musu su ji wannan magana tunda yanzu prepe iya ce yau ko dan ko gendarme ko police wanda ko garde ya ce ga za'i yayi dole ya kan
to muka dawo nan cikin gida dan adin nan da aka soka ma kamar wani mai yanzu wajen iko ana dan sawa ɗan kuɗi cikin takardu a mika kakashi kashi ko
to shi ko wannan dole ta nan na cikin gida muna da takardun mu kamar kowa to wuri guda muka samu matsala wanda mu mun ka so sai mun tsawunin gendarme mu yi control domin mi domin motocin mu tsohon motoci na gari mu ba a da yarsa ba dalili in dai an ce ma gendarme ta shi wurin gare ka to dole ke na dadi nan sai mun ba sai
to nan gaba za mu ji abin da su jami'an tsaron ke fadi game da wannan lamari a da ka ce mu
duka dan an so shi ya inganta kasa ta karar da wadansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta
masu saurare Shu'aibu Umaru shine ɗaya daga cikin kwamandojin jami'an tsaron da ke aiki a kan iyakar Taroɗi da ke tsakanin jamhuriyar Nijar da ƙasar Burkina Faso kuma ya yi tsokaci.
Faɗakarwa wannan tana sa masu amsa su gane na ɗaiɗai laifi ne abu ne wanda ya kamata a ce an cimma ƙarshen shi don hita hakkin waɗanda ake amsa abun nan gare su. Tuma kuma masu badawa ya zamanto su bi ka'ida. In ka bi ka'ida lokacin nan babu wata hujja da kai kanka za ta sa ka nemi ka bada cin hanci. Bale har a tilasta ma. Kuma ko da dai da takardun naka halin jami'iyarsa ya tilasta ma kana da dama da za ka je ka kai kokenka kuma inda ya dace a neman ma haƙinka. Lalle mun tabbatar da ba hujja ba ce ga ma'aikaci ya ce saboda ban shiga ba haƙina dama ce gare ni in amshi cin hanci da rasha.
Sai dai hukumar ta alsiya ta fayyace mataki na gaba bayan wannan taro na wayar da kai.
Mataki biyu ne muke nan. Na ɗaya dai muna jan hankalin mutane su daina. Na biyu shine sanction wanda aka kama da hannu cikin irin wanga to ya kuka da kanshi.
Ba sani ba sabo.
A mu dama mu alsiya ba zan ce yanzu bane. Alsiya mu in aka yi bincike duk wanda hannun shi yake ciki. Bismillah gai muke.
Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum.
Ilimi babban abu ne gumi shi zai kankan ya mutuncinmu.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sule Muminu Barma zai kawo mana sharhin jaridun Niger.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Ayr Info wace ta ruwaito cewa matakin karin farashin kudin gasuwal ko kuma man diesel da hukumomin Niger da suka ayyana bai zo da mamaki ba. Ganin yadda tun a watan Mayun da ya gabata aka fara fuskantar karancin sa a gidajen mai, wanda tun a wancan lokaci direbobin manyan motoci suka fara alakanta abin da wani yunkurin share fagen tsawala farashin man fetur. Jaridar ta ce tun a ranakun farkon bayyanar wannan matsala da dama daga cikin direbobin da ke jiran lodin mai a matatar Zandar da waɗanda ke fama da dogayen layuka a gidajen mai na zargin da gangan aka kitsa wannan matsala da a yau aka fake da ita don ƙara kuɗin man gasuwal, yayin da a can matata ake fifita masu fitar da mai zuwa ƙasashen waje akan waɗanda ke sayar da shi a nan cikin gida. Jaridar Le Sahel ta ce mahukuntan Niger sun tantauna da shugabannin ma'aikatan kwadago don samar da hanyoyin inganta rayuwar ma'aikata da iyalansu. A yayin zaman da ya haɗa su da Firaminista Uhumudu Muhammadu, shugabannin majalisar koli ta ma'aikatan kwadago wato CNT sun nazarci batun samar da filayen gini kimanin 15,000 ga ma'aikatan gwamnati. Da maganar kayyade yawan ƴaƴan ma'aikata da ya kamata hukumomi su baiwa iyayensu kudaden allowance, jaridar ta ce batun tilastawa kamfanonin kasashen waje darajta dokokin Niger na daga cikin abubuwan da aka zanta a kansu a yayin zaman na majalisar ta CNT mai alhakin samar da kyakkyawar fahimta a tsakanin hukumomi da ma'aikatan kwadago. Jaridar Le Courrier na cewa shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya janar Abutarka na fuskantar tuhumar yunkurin bada cin hanci a shari'ar da ke tsakaninsa da tsohuwar matar yayansa marigayi Mama Abu wato mahaifiyar ƴaƴan mamacin. Jaridar ta ce alƙalin shari'a a kotun gundumar Yamai ta ɗaya ne ya maka janar Tarka a kotu a bisa zarginsa da yunkurin bashi cin hanci domin ya taushe takardun shari'ar da ke gabansa a kan batun cancantar cin gadon marigayi Mama Abu. Sai dai a matakin farko kotun ta yi watsi da karar wannan alkali saboda a cewarta bai gabatar da hujjoji masu ƙarfi ba. Mafari kenan ya garzaya kotun karya shari'a a matsayin wani matakin sake jan ɗamara don ci gaba da ƙalubalantar babban hafsan sojan a mashara'anta. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Muni Barma. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To baballe a takaice, Amurka ta kai wani harin yaki da ta'addanci da ba saban ba a ƙarshen mako akan wata tungar alƙa'ida mai muhimmanci a Afghanistan, a cewar wani babban jami'in Amurka a jela Tinin. Aikin ya yi nasara kana babu wani farin hula da ya mutu a harin, inji jami'in, amma kuma bai wani ƙarin bayani ba. Majiyoyi sun ce harin ya kashe wani babban shugaban Al-Qaida Ayman Zawahir, wanda ke zama muƙaddashin uban ƙungiyar Osama bin Laden, lokacin da suka shirya kai harin watan Satumban shekarar 2001 akan Amurka daga maɓuyarsu. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta isa ƙasar Singapore a jiya Litinin domin fara wata ziyarar aiki ta wuni biyu a wani rangadi zuwa nahiyar Asiya da ake yadawa cewa za ta kammala shi a Taiwan, batun da ya sa fadar White House ta sake jaddadawa Beijing cewa manufofin Amurka ba su canza ba. Kana ta yi kira ga shugabannin China kada su tada hankali da zai yi sanadin tsabin dangantakar manyan ƙasashen biyu. John Kirby, mai kula da yaɗa labaran hukumar tsaro ta ƙasa, ya faɗa a jiya Litinin cewa fadar White House ba za ta iya tabbatar da ko Pelosi tana niyyar bijirewa China ta yada zango a Taiwan, amma kuma ya nanata cewa a matsayinta ta shugabar Majalisar Wakilai ita ce ke da ikon yanke hukunci akan tafiye-tafiyenta. A ƙarshe, a jiya Litinin ƙasar Rasha ta sanar da takunkumai akan wasu 'yan siyasar Birtaniya da dama da suka haɗa da jami'ai da kuma fitattun mutane bisa zargensu da taimakawa ɓata sunan ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce za a haramta wa 'yan Birtaniya 39 shiga cikin ƙasar, adadin da zai ƙaru akan wasu mutane 200 'yan ƙasar Birtaniya da Moscow ta haramta musu shiga cikinta.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana. Ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abo da ya daidaita mana sauti da bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.